ko abu sirrin sa ya fito fili ko mutum sai Allah ya haramta sai ki ji kan da ya ta ya da Allah ko mutum ya ta gara sai ko bari ta ba ai sirrin sa ya fito fili da ba da amma duk babban al'amari da yake ko yake fili yake bukatun tsawara amma kana da al'amuran mai fili cikin mai tsawara sai da kun ta yake cikin gidan mai cikin gidan ko kace ake bayan kun zama mace ta ilimin nan kuma ki ga mai tarbiyya ko yaron ki kuma amman ta kuma ki zama abuya abokiya da miji a gaskiyar tsawararsa cikin harkokin kasuwancinsa da rayuwarsa da na gidan da ke sai sun fi ƙarfin gidan har sai sun ƙofare iyaka abinda in musulma sai ke sun ƙofare iyaka wato sun fi cikin harkokin mijin wajen bayan tsawararwar cikin abin da za su taimaka wa rayuwarsa to in ba ka sun zo sun kai ka tunani sai ko wai sun zo sun faɗa miki ko wata kakar ki mai shekaru 80 wadda ta fi shekaran jiya ta zo ta faɗa miki a kowai ku zo ta kyawa miki wani karatu na kalli daga abu suke ya suna ganin gida a kasar miki fuska a su suna su ɗaure fuska ka za su ɗaga kaza duk wanda ya mai daga miki guda zai mutu da raya ko kuma shi ke nan da nan kuma da wani zai zama fuska sun ɗaure fuska saboda an fi da su to mutum na son mutum mai tunani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shawara da matan su cikin al'amura don saboda sun mai mata fuskar tunani in musulma lokacin da aka sulhu hudaybiya manzo Allah ya sa duk dan ki aski ko ya kuri ihram ya koma gida da shi da yake ku dace ku yi ba ni dai na fada in musulma mutane sun halata na ce ku ku ga fiki ku ci ku ne ya tsara ta kuma ta yi tabi gaban ku ka sa ai mata aski gani ayyun wa azi a aikace ka sa ai a gaban ku ki ne ya fita ku a zuke ko manzo Allah ya ji ku ta ko mata aski ko da ta ji kuma ko yana rubi yana so ya ai mata aski tunda manzo Allah ya yi da ga mun tsayaran in musulma saboda ka lalle idan kun cewa an ta min kiyami na kuma ka zanto ka bari da sayyida Khadija ta rinka bayar da annabi shawara kuma ka zanto ka bari da shawara da miki kuma da bayanin da ka sannan abu na uku kuma abin da ya shafi yafi ayyuka na cikin gida ki sani cewa wajibin ki ne ki tsama abin da ya shafi hidimar waje wajibin ta namiji shi namiji dole sai kayan abinci ya so kayan ta sani ya so ta gulun yanki ya sayi sabulun wanka ya sayi man shafawa ya sayi turare ya sayi dukkan kayan ado duk namijin arziki da ya san me inda kanka yake maka ciwo duk abin da ya gani a waje ya burge shi to zai kokari ya kawo wa matar su gida don ta maka wannan abin in wani tufafi ya gani ana yayi a gari kalar a tantata za su sha'awa ko wani yadi ko ne ba ma sai ta sani da za su zai so ya kawo mata ya ce kuma na ga ayyukan ki iri kaza gaskiya mata suna yayinta kar ya ce wato ya gani ta kawo da kifi a mata suna yayin ta daga sun gini na gaskiya zan ce a ce mata ta shiga wannan yayi ya kamata ku tunta min kuma da irin dinkin da muke ganin ya kamata ku ina ganin zai ta kawo da zai ta zama sha'awa in namijin arziki zai faɗa mata sa wannan wajibin namiji ne ya wannan ya tare duka waɗannan abu zai kawo mata sa gurgurdan hali ya so kuma taware na ruwa da na kuma wato ainihin wuta ko me ya ake bukata da ya kawo amma ita kuma duk abin da ya shafi gida dafa abinci da tsaftace gidan da menene duk wannan ya shafi naka idan miji ya kawo mata mai aiki sai tallafa mata yi kuma agaza mata yi sai ta ƙara mata godiya kan wannan abin amma inda haka da wajibin ta nake wannan na faɗi wannan saboda ko wadan su fito yi da suke tsayawa da lallan da kike girki da ba wajibi ne da yake samu ne wannan ko kuskuren ta hinta ne dan inda haka da hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim Fatima yar annabi saboda mutuwa da take yi a gida har hannun ta ya farfashe a gidan Ali ibn Abi Talib sai ga wajen annabi sai ya sallata mata da bayar da sallata mata ba inda ga wajibi bane da ai annabi bazai bari sai hannun ta ta farfashe ba yana cewa ko Fatima wata tsoka ce a jiki ba abinda duk yayin mu na mata zai nuna mana abinda kuma ya bar da mata zai bar da mu kuma baya ga haka ga Asma bint Abi Bakr Siddiq wanda take cewa a wanda ta kasance bayan aikin gida ba har yau har wata rana ta ɗauko ciyawan ta taho manzo Allah ya gama da ita kan hanya yake ciyo da hawa ya kuma suke kai take sai kana cikin miji da gaba sai miki zuwa kun ya fata na ta ciki ta hawa da dai ayyuka irin waɗannan masu yawan gaske waɗanda aka sani wato mata suna yi a lokacin nan da gido da nan yanzu ya kuka wanda suke muta a cikin ko a cikin nan da kanta galibi duk ranar da nan suka dauke wuta da abu an nako masa ragaran nan mai gidan shi ma sai ya hakura ba wanda zasu iya yin daka yanzu irin yadda mata suke da in ba ɗaya ɗaya ku ba kaɗan ba wanda zasu iya yin daka irin yadda mata suke a da in ba ɗaya ɗaya ku daga cikin mata ba dukkan wannan yana da cikin abin da ya kamata a kula da shi sannan kuma abu na hudu a wannan babu wato wanda yake na kusa da ƙarshe don na ga lokaci ya yi kila dole in tafi da ni a gurgurde abu na hudu a wannan babu ya kasance kar ki shigar da kowa cikin gidan mijinki ko wanda mijin shi ya bada shi cewa shi da gidansa cikin dangin shi ko cikin yayanki dangin shi ne dole akwai wanda suka muharraman shi ko da maza ne muharraman shi yayin ku da kannan shi kin gani za ku yi shiga za ku yi kullu da shi da wani haramci a musulunci akwai kuma dangi wanda ba muharrame ba baban ku da baban ku ya da uba da ko mai gurbi da mai gurbi ya da uba da wadannan ba muharraman ku bane ba a tsari da za su yi auren ku a musulunci to wadannan sai ya kasance a dangin su suka yi yawan zuwa gida kuma wani namijin a zuci baya su a mako ba zai faɗa ba sai dai ta gwamna za mu ke ta fiti da shi shi ba zai iya faɗa ba kuma yana jirgin yadda ke karɓar yawan su su to ke ya kamata su karanta me yake sai da wanda baya su sannan kuma sai su nemi izinin sa akan zo mu ziyara da gidan lokaci me yake kike ganin ra'ayin sa har ki dubban magana sa da bakin sa in kina da bukatar ku faɗa masa don ya bada izini a rinka zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi lokacin da yake wa'azi ga maza lokacin da yake hutuba a arfa yake wa inna lakum alayhim ma Allah yuti ina furusakum ada Allah yuti anna furusakum ahadan takrahuna ay kama qala sallallahu yake cewa maza suna da hakki akan ku na karku yadda ku fitar da wani gidansu a shimfiɗar gidajen su wanda suke yi fa in fa alla wato kuma ta karma tan kuma za karma tan ku fi haka kai ku fitar da wani gida ba tare da izinin ku ba har manzon Allah ko sai da Allah in kun aikata haka fadrudu hunna darban jir mudarr in ma ya kai ku dake su dukan da ban sanin da za ku yi ka ji wannan hadisi kuma da cikin sayyidi muslim a ganda da muke son kai da mutanen gurin shine wani namijin da ya kai san dangi da suke yawan zuwa ba to wannan suke kai da zaki ga hankalin ku fahimci juna in su suna yawan zuwa ne sai su rage in kuma a'a zan da suke da mai yawa bane da shine kai da san dangi to zaki ga hankalin ku ba ki wannan gurin dan kar a yi ki gurin sariya da sai ba'a yanke bilinci ba amma kuma kiyar kuma kirki kula ne to wannan wannan duk kuma ta yi matsala wani lokaci mata da su sani ba sannan kuma abu na gaba shi ne mace ta mai tantar yaran lokaci marar amfani daga cikin yaran lokaci marar amfani galibi mata waɗanda yake ba ta aiki ko ba ta zuwa makaranta za ka samu suna da lokaci a yini wajen awa goma sha biyu ɗin nan in ka cire yara a cin tafi makaranta da safe a yi jirkin ranar da komai cikin wannan da kin da yara da safe da jirkin ranar da kai dan ka haɗa cikin awa goma sha biyu kira awa uku zai ɗauka to awa tara za a yi zai ciki to wannan ranar lokaci ba inda ake wa ɗan adam illa a rayuwarsa ilimin ranar lokaci da baya amfani da shi saboda haka mata da dama suna cikin wannan lokacin a jirme cikin abin da baya amfani su a duniya su baya amfani su kuma a duniya sai ga waɗansu sai kallon fina-finai waɗanda suke ma wani lokacin na gata waɗansu kuma sai wasan mu do waɗansu sai kwamfuta zai mu danna su kwamfuta ɗin ne waɗansu sai bidiyo zai waɗansu sai mu ne haka waɗansu ma sararci waɗansu shanti duk dai ba abin da za ka yi a ciki ko ko gargada abin da kuke ganin shi maka daɗi a rai wata kuma ƙodi ne dan da nake ya ɗan gilan ku ga makwabta ƙodi ne kunji kunji an ce sun ce gidan sunanta an canza mota gidan sunanta an yi kaza gidan sunanta wannan an yi kaza ƙodumi ranar lokaci ɗin nan ƙodumi to wannan ranar lokacin ga yadda zaki amfani da shi farko dai ki yi amfani da shi wajen harda alƙur'ani duk da ke tsantin ki in dai kika ɗauki tsaya ɗin cikin alƙur'ani na tsakaitiya da zamu tsawon buga da jeriya da yawa da jeriya da yawa kamar yawar asir wannan aita ya kankanta ba ko mai tsawo da yawa da jeriyar aya daya in kun gudu cikin cikin nan zaki ya da ke aya daya da mai tsara cikin sakon da zaki iya biyar a kai da zaki iya goma to mu dauki ta sakon ki ya da ke aya biyar ko uku kullun a kai aya uku zaki hadda ki a duniya idan aka yi sati kun samu uku ko bakwai ne kenan a cikin mai gina a cikin da daya idan aka yi sati biyu kun kasa samu wata 21 da zaran an rufe wata sati hudu kun samu 20 din nan har sai hudu ga yadda mutane da ga dai da yadda mutane da hudu aya 84 da zaran an yi shekara kake cikin hadda ke wajen izu 5 6 da 7 dan lokacin da kake 10 amma wannan lokacin sai kike fiya a banza da cikin da komai ba nabi ya amfani da wannan lokaci wajen koyon sana'a sana'ar gaudi dinkin jiki saka da duk wani ɗan ababe wanda za su iya yi suna zaune a gida wannan yana da matuƙar muhimmanci sai su ga sun taimaka muku ya gaura warki da ke da mijinki na uku a iya amfani da wannan lokaci wajen mubasharan karatun da ake ɗaukowa a makaranta ba a kai waɗanda idan suka je makaranta suka ɗauko karatu idan suka samu gasar suka ajiye ta ba za su sake sauraron ta ba sai gobe in za a koma makaranta kuma a sake ɗauko ta an tafi islamiya dini dini sai ka tafi jami'a ina zan ta ga islamiya amma idan ka tambaye ta me sai karanta da take koma da kuma da ba ta muzakara ko ta ce tara biyu uku tana zuwa islamiya sai mijin ya ta gane za a tafi ta yana irin karatuwar ki saboda in kuma gida za ta muzakara kuma abu madada amfani da wannan lokaci wajen kula da yara yaran sun tafi makaranta kafin su dawo sun tambaye abincin su kafin su dawo sun tsara musu tsarin tebul din ne zasu in sun dawo za su yi sallah za su ci abinci bayan sun gama cin abinci ko a kwantar da su su yi barci ko a sa su yi muzakaran karatu ko da su yi kuma su yi karatu lokacin da don kwakwalwar su ci shi yanzu suka dawo daga makaranta a za su dama na su yi barci ko wani wasa da ya kan gabatar da su da yamma ta yi an riga an yi la'asar sun yi sallah to su zo kuma su yi muraja'an karatun su da suka ɗauko a makaranta in koma su zuwa islamiya ne su tafi islamiya da yamma kullum wannan shi ne tunanin su suna tsarawa yaran kuma suna tsarawa kansu kuma suna tsarawa cikin su miji din sannan abu na gaba in ta taɓa yin karatu kuma sun yi kasance da babu hinna wajen karanta karanta na jarida da mujallu masu amfani jarida don kanta ya yi ta sannan yake ciki a ƙasar majalla kuma akwai majallu na ilimi masu amfani ƙwarai da gaske wanda suka tafi waɗansu kaɗan gari na ilimi na rayuwa daban daban duk wannan da yake ciki buɗin wannan lokacin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dukkan abin da ba zikirin ubangiji ba ya zama sirri sai dai annabi ya zama guda hukumi kamar ya kasance mutum yana koyon harbi ko ya madaftar da dukinsa ko ya kasance yana wasa da iyalinsa ko kuma ya kasance yana koyon ninkaya malamai suka ce dukkan abin ya amfani zai iya shiga karkashin wannan hadisin duk abin ya amfani a duniya ko a lahira zai shiga karkashin wannan hadisin kuma mutumin cewa ita rayuwar amana ce kafar kan abin da za ta gudu da ranar sautin kiyama sai an tambaye shi don gane da adadin guda biyar a wani hadisin aka ce guda hudu abu na farko kamar ta tattara kurciyo da suke ciki sun kuma irin su tara sha uku har zuwa shekaru arba'in sai an tambaye shi ya kike kafa wannan rayuwar kuma a tambaye mutum sauran ragowar rayuwar sannan kuma a tambaye mutum game da ilimin sa sannan kuma a tambaye mutum game da dukiyar sa ya ake ya samu kuma yaya ake ya kace duk wannan sai an tambaye mutum gobe kiyama abu na ƙarshe dole mace ta zanto mai tattali sun harkar abin da shafi abinci tana dafa abinci sama da bukatar gida in an dafa sama da bukatar gida tun da ransa bai lalace ba kuma a ɗauka a biya almajirai a biya mabukata don a samu lada mai tattali ta fuskar tufafi kuma ya kasance wato ana yawan lalata tufafi mai tattali ta fitar abin da ya shafi dubi domin famfo da zai amfani da shi in na gidan ko famfo ko in koyo ya za'a mai tattali ta fitar har ta koma ya sallan farkin da za ta yi don mijin ka za a kawo abin da zai gida ki tabbatar ko ku kula an da lokacin da ake bukatar ta za a tafi ki ba ta aiki mai tattali ta fitar farkin din da za ta yi amfani da shi idan mijin ka na da telefon ba a koyo da za ta buga ya tsawarta telefon ta tsaya a kafa ɗaya kan ta ya aika hira in kuma zan miji 30 don ba a kula a kawo abin din ba mutukali ta kowane irin bangare waɗannan al'amura duk suna cikin abubuwan da idan mutum ya kiyaye su duk zai tsara masa kyau ɗoriya a kan kyan zuciya da suke da shi kuma ko da mace idan kiji da aiki ta da kyawun halitta ba tana da waɗannan abubuwa ababen nan za su taimaka mata mutuka tsare da gaske abin da ya rage shi ne addu'o'i da ya kamata su yi waɗannan addu'o'i a ina jin da kuma su mutum riga sun same su don wannan wannan lakkar da nayi a nan ne na rage wannan addu'o'in wanda ba aka buga su ina ganin ba kafin addu'o'in na hannu na yanzu da lantarki karanta mana su amma na mana alƙawarin gobe idan mun je tafsiri a dubban na ƙarfi shi ne sai mu karanta addu'o'in a cikin larabcin su don su shiga kafin da wuraren da ake yin su da yadda za a yi a yi su in dai suka riƙe abu na farko suka riƙe na biyu suke wannan addu'ar to in sha Allah zai zama dusan da yanzu ta yadda suke yi in dai sun rike na farkon sun rike na biyu sai kuma ku bayyana addu'o'in ba su kafa jiya gobe sai mu karanta addu'o'in cikin kafa da inda ake yin su da yadda manzon Allah ya bayani su da yadda yake an fi addu'ar baya in yayi amfani da su kan bukatar ta to bi ibn Allah ta'ala an yi nan to dukkan ka rika sun fita abin da ya rage sai ku ce ne sai ku tsaron Allah ya zan sarrafa ku ina ga mun mutum da ta dace ta sun ku kullu wata na karba sai in cigaba da yin kuma ina gode ya kata abin da muka gaba na dudu Allah su bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya ce mana kuma da muka tare a nan Allah ya tara mu gidan aljanna wa assalamu alaikum wa rahmatullahi duk abin da ya shafi dole rayuwa za ka ji dukkan matakai har sai ka kwantar da hankalinka ya dawo sannan har sai yin bacci a wato yanzu har Allah za ka yin bacci. Abu na gaba cikin waɗannan al'amura wato abu na shida ke nan sauƙaƙa kifi idan kun lura na sai sauƙaƙa kifi ni ban ce karfin kifi ba duk mutumin da yake ya ran kwana da karfin kifi sai ya tsaya karfin lokaci dole sai ta yi kifi amma mu nufi sauƙaƙa kifi a ɗan rage ko ya fatan kifi yake a rage wannan yana matuƙar taimakawa da ɗan tsani kila wurin miji idan ya zanto tana da sauƙin kifi. Aisha da kanta na tar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi kifi kaga ba za ta ce mata ta kifi kuma ita da kanta take cewa ban ta tsaya wata kama ta kifi ba irin kifin da mai dangane da Khadija amma da mijin dan Allah ya tafa min burki daga lokacin sai na sauka ki al'amara na kuma dan rage ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sai kifi irin dole akwai kifin da Allah yake so akwai kifin da Allah bai so da haka sai ki take ta daidai inda Allah yake so kin san kifin da Allah bai so wannan Allah sai kifin da Allah yake so shine kifin da ya kasance akwai tuhuma a cikin sa alamu sun nuna miki baya miki adalci yana kifi ta wanta kan saboda zai kwana daya wurin kifi wurin ya kwana biyu ko kwana uku duk tafiyar duniya da wanda zai ce ba zai dace ba wannan kuma da hujja da kifi kuma kifi irin wanda Allah yake so sai dai abinda kawai zan gazanar da ke kawai abinda zan ce da ke karfi ababen da kifi ke haifar ma wani ɗan su dangin abubuwa da ya kamata su ne kanta ke sa mutum amma wajibi ne ki nuna matsayin ki cikin damu tunda an zalunce ki haƙƙin ki ne a raba kwana da ki haƙƙin ki ne idan an yi tafiya da ƴar ki ke ma ai da ke ko kuma duk lokacin da za a yi tafiya a yi ƙuri'a kamar da ranar matsayin na mutane cikin tafsirin da muke da ke amma kifin da Allah baya so shine kifi cikin abin da yake babu tuhuma miji bai yi wadansu alamu na kifi da ra'ayinki a kanki ba bisa ga zahiri amma duk da haka kuma ki ta kifi dole sai dai sai ka fita daga gidan hankalin ki ga kanta wallahi a nan gudun ba ki da hujja sai Qur'ani ko hadisi haka kuma Allah ba ya san kifin da zaki game da namiji kifin da kika gina ki bisa ga mumin da sai ga dan namiji akwai matar da kullum ita da mijin ta dawo gida ko yayi nakin aya ɗayan dawowa ko aya biyu da ni kike zaur ki yi kuma in zai fita haka kuma gani kike yi na kaza kullum cikin ta yana fita ana cikin rigina ko gani ko ya shigo yana fara'a sai ka dauka wasu kika za su dawo ya aure wani marubuci yake cewa ita kana ta abin da ya kamata ta zanto cewa ita lalla sai da mijinta ba kan sandan ciki ba da miji ta san maka dan sandan ciki da mijinta yadda kullum mun fi kullum fa cikin kullum lannan tayi kaza tayi kaza lannan ma tayi kaza kuma na ga alamin kaza kaza in ba kaza take riji ya ka ci kaza ita ne za ta tare ki da kullum sai ta bin cikin ciki da dan ciki yana kallon ka sai ta yi mutum maka to haka ya tana ta ciki to ba haka ake son ki zama ba sai ake kiran lalla ga miji da wani abu ya kina kokarin kare shi da haka yake dafi ai na tsammanin da haka yake dafi wannan mutum kuskure ne ina nan ba da niyya bane ba abin da ya kamata shi ne ya kasance an sauƙaƙa kifi din nan kada kifi ya zanto yayi tsananin da yana daga cikin dangin kifin da ya yauka a irin wannan mahiya tamu akwai matan da kifi ke sa ta fi zanto ta yi ba dan komai ba za ta je wajen boka ko ta je wajen malami wanda zai mata roƙon Allah sai dan karbi da ya aure in ta ji labarin zai aure din ko kuma ya kasance wato ainihin a dan ya riga ya aure kuma ya za a yi rabu da ita wata aikin da kenan sakamakon kokarin cin ma wannan nasara ta yadda ta bayar da komai ta yadda duk abin da ta mallaka ta sayar da samiyarta ta sayar da kayayyakin ɗakinta ta sayar da ayyukanta ita dai in za ta ci nasara in dai kuɗi na bajami to sai wanke ta bar gidan nan ya ta kuma zaga kuma sai ga wajen doka ya din nan doka ya nan galibin ta ta kai ne na kiyaye Allah ne ba wanda za a yi da kike tsoron Allah ki zai je miki ne kun bukatar ki da kike cikin zikiri wani lokacin abin da zan sasa ki jini ya ga kafar ki na ubangiji wani lokacin a sa ki tsafi ki sihiri a sai a kawo zakin kan namiji ko a kawo yarin takalmin ka ko a dauko rigar ka ko a dauko singlet din ka ko a dauko wani bangaren tufafin ka a zo a hada wani magani da za a muku yadda za a biyo da kwakwalwar ka ya zanto al'ummar ta tabarke ko ya zo kalla ban da ke ba ya tabbaya tunanin matuƙa ne to wannan sai ko da sun ci nasara a duniya karshen sun kafir kuma ubangiji gobe kiyama makomar ki sun yi ta kuma ba ku ta har abada. Na biyu akwai yadda kifi zai sa ita ba za ta je wajen boka ba amma dai za ta zama wata ƴar ƙaraba aljana a cikin gida ba yanda za a yi gidan a zauna lafiya yau ta farma mijin gobe ta farma kifiya yau ta tukar da mijin gobe ta tukar da kifiya yau ta zage wannan gobe ta ci mutuncin wannan gobe ta mangari wannan gidan ya zama masifa ba jin daɗin rayuwa a cikin ka akwai masu irin wannan to wannan duk da matsayinta ba za a ce ta bar musulunci ba kamar ta farko abin da ta yi din nan babban laifi ne ita ma sakamakon yana ta nuna zanta kiyama. Ta uku daga cikinsu ita wadda ba yanta da matar shi mijin da zai dinga kuɗa ta ba sai dai aure ta ba akwai da za ta iya yin kurin ma ya za ta tsara da mijin da rayuwarta wallahi akwai wadanda suka yi wannan da sun cimma wuta a cikin ɗakin su da mijin kowa ma ya kone ba akwai wadanda aka samu akwai wadda aka samu ta ɗauki wuta mijin na barci kuma za ta yanke gaban ta to ba akwai nan ma ake rigima ba za a yanke kowa ya wuta don girman Allah don saboda masifa kai ne ake rigima kai ba za a yanke. Akwai wadda kuma na hudu wadda kifinta ko da ba ta yi rassan ba ita kuma zai hana sassan abinci ba za ta ci abinci ba dai kullum tana ramewa kullum ramewa take sai kan jamewa take ta jabar ta yi tsoro tsoro da ta ga bakin gani saboda masifar kifi da ta tuno a yi na dangin yaki kuma ita ce in ta yi tsiya sai ta fashe da dariya dangi ana daga ɗakin su duka ana wani murmushi wallahi akwai matan da don saboda tsadar makin mijin ma barci ku amma sai ku rika dariya ku kadai ko dan ku yayi ku wallahi barci ku amma kun da yi ku ke ji da rike dariya to wadannan suna nan da yawa dukkan wadannan mai utane ne kishi wanda bai halatta ba saboda haka ya kamata mata su kiyaye akwai kuma waɗanda kamar yadda na faɗa yanzu hana mijin suke yi fasat duk lokacin da ya dawo gida sai ya amsa tambaya biyar daga ina kake me kai tun yaushe kake san wasu tambayoyi kamar ka gani ne kamar tambayar ka da imar rabu kai ma duni ka ga ba sai bayan daya daga ina me kai me za ka yi kuma gana ko faɗa min gaskiya faɗa min gaskiya da irin waɗannan babu wanda za a yi ya kasance wato sun sami ina a wurin mijin don suna da wannan don haka dai wannan gaɓar magana a zaman shi batun nan shi ne sauƙaƙa kifi ki zanto mai sauƙin kifi ya zanto kifinsu irin na matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna kifi da juna amma kowace ƙoƙarin kifiya za ta kawo kan mijin ta hanyar ta dace a shari'ance ta hanyar tsafta ta hanyar ado ta hanyar tsada ta hanyar tsada kuma sanar da matarsa da take ajiye mata zuma a dakin ta duk lokacin da annabi zai zo kafin ya zo dakin ta da mata su ne zuma sai sauran su gani sai a dinga dina san zuma sai suka hada da shi guda biyu sun fita da baki idan annabi ya fito daga dakin nan ya sai zuma kike ka wallahi warin ta farmiya miki sun san Allah baya san ta farmiya ko baya sai a ce ana jin wani ta farmiya ta sallallahu alaihi wasallam yana fitowa ta ce ka wallahi warin ta farmiya ina ka saka warin ta farmiya ne kace haka ne kuwa ni dai dakin nan ta ce ka wallahi warin ta farmiya ne ja annabi sallallahu alaihi wasallam ke dan muku kalle jiya na lafiya wa to amma da duk karfi Allah ya sauka da surat at-tahrim ya ya muji lima ta harama dan annabi ya ce da gobe zan ƙara san zuma ba na haramta sai na sai Allah ya sauka da ka dina haramta kan kafin da Allah ya halatta maka aka nuna maka wannan da gudu ne irin mata da mata daga baya suka shirya duk da irin wannan bala'in ta da sai ta zo mutuwa sai ta aika take dan Allah ya ji alkirayen wanci me yawa da nan da muka yi wani abu ya shiga tsakanin mu irin yadda abu ke faruwa tsakanin kiyaye da kiyaye ina san ku yace mun karɓi miki in je in da mada Allah da hakkin ta a kai sai uwa ta ce wallahi na yace miki na yace miki na yace miki to haka ake san kuma duk abin da ya zafi ta kuma sai a kai kuka kamar yadda na faɗa idan kin ji abin ya tuko ki kai ki kike a ga ayyu billahi ke samar da ke san ne sai abin ya daga da sai ki rana in ya daga da sai ki kwanta hadin ki samu sauƙin al'amura saboda haka sai ku ci shi abin da muhimmanci abu na bakwai cikin gaban al'amura kulawa da addini mai kuka zanto mai kulawa da addini kulawa da addini a aikace yana daga cikin abin da ke jawo dan adam mutunci da kima a wurin masu mutunci din a wurin kuma masu kima wajiban addini da mustahabbanka na zulfuli ga abin da yake kama da wannan ta da zumunci umarni da kyakkyawa ami da gangina da kaya sai da abin da Allah ya ce mutum na kokarin yi abin da yake a bari kuma na kokarin bari wannan lalle ne mata su kiyaye wannan Allah da kanta yake da matan annabi ya nisa annabi la sunna ka ahadun min an-nisa in tafaykun ya ku matan annabi ba fade kuke da sauran matan duniya da in har kun yi ta kawa dan sai aka ce sai in kun yi ta kawa ne kuka fiti kuma matan duniya inda kun yi ta kawa da kuka san fiti ko ba to matan annabi wajen nan ce sai kun yi ta kawa dan nan kuma kun yi ta kawa da matan annabi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labantar da matan duka da su zanto masu yawan ibada zan tona tsohon ayyukan alfairi don wani duna cikin abubuwan da ke muhimmanci a rayuwar musulmi mace da kuma namiji gaba daya ya faɗa cikin wani hadisi ya ce Allah ya jikan namijin da zai tashi cikin dare ya tayar da matan da basu yi sallah da bata tashi ba ya saka mata ruwa a fuska har ta samu ta farka suke sallah kamar yadda Allah ya jikan matan da ta tashi cikin dare za ta yi kiyamul layli ta tayar da mijinta da bai tashi ba har ta saka mata ruwa a fuska don ya farka su yi sallah kuma ya faɗa cikin wani hadisi yace dukkan namijin da zai tashi shi da matarsa su yi sallah cikin dare to za a rubuta su a wannan dare cewa suna cikin azzakirin Allah katira mai zakira da haka rayuwa ta ibada kokarin karatu kokarin istighfari haulala duk abin da yake da ke gyara zuciyar mace a ga makarfi a wannan babi shine hakuri dangane da talaucin miji mijin ya iya ya kuma da aiki ya samu karaya ko bai kare ba gaba ɗaya samu sai ragu abin da ya saba miji ki ga ya sauƙaƙa ya rage shi ma ko ya samu karya wani ma a jarrabe shi da sallama da gurin aiki wani ma a jarrabe shi da ya fi karo da ɗan fashi ko a koma kan da in dai ana cikin walwala to za a zauna da kai amma sai idan ka talauce ke sukan ba za su zauna da kai ba za su tuni za su samu gabanta to dole sai kin zanto mai hakuri a kan halin da mijinka yake ciki na rashi ko kuma in ya kasance arzikinsa ya ragu ba kaman da ba ko ya rage alherin da yake miki sai ki tuna ba da yana da akwai ayyayi Aisha matar annabi take cewa dan uwarta wato shine Urwa ibn Zubair shi Urwa dan Usman mai jinta Abu Bakr Siddiq take cewa da shi ya ko Urwa wallahi mun yake cewa kan zai na gidan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ji ba tare da mun hura wuta mun tsora cikin ya kan murhu ba ba abin da muke ci sai da gure sai ruwa ba mu da wani abin ci sai kace mun lokacin kuma bakon san mun mutanen Madina ko mutanen Kinki ne sun san da wani abu kuma za su yi ko mana babu jisi suke tallafa wa rayuwar mu mafi jisi cikin bayan Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tsare cikin talauci ba dan baya kaunarsa ba sai dan koyarwa ga sauran mutane in wani ya samu kansa a wannan halin ga yadda ya kamata yi ko ne ta samu zubin ta a wannan halin ga yadda ya kamata yi ta yi koyin da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata biyu ba tare da an tsare cikin ya kan burin ga amma da abin da ake cikin da zuri sai abin nan saboda sai ruwa tare da haka kuma suka jure akan haka manzon Allah da kanta yake cewa Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa, ya Allah ka sanya arzikin gidan annabi Muhammad ya zanto kafafa ne. Sai aka tambaya me ya kafafa, sai yake cewa abin da bai bayar da sallarsa haka rayuwar shi, ba haka miji ko da yana da karancin shi sai a yi hakuri na gangama tare da shi. Wannan kusan in ce ababe ne ɗai har guda takwas waɗanda su suna taimakawa wajen gyaran zuciyar tsamaki, ko kuma abin da ke taimakawa wajen abin da ya shafi gyaran zahiri tsamaki. Kamar yadda na faɗa, ado iri biyu ne, ado na zahiri da ado na batili. Waɗancan duk ado ne mai batili. Yanzu za mu shiga ado na zahiri da ake son tsamaki ta kasance tare da shi, kuma kafin mu shiga wannan mu gane cewa Allah ya nasanta cikin Alƙur'ani cewa ita ɗabi'ar tsamaki dama an halicce ta ne a bisa ga ɗabi'ar son kwalliya da son kyali. Sai kawai wadda ta zama kusata ita ce za ta ado, amma da ƙa'idar tsamaki ta yi ado shi ne tsarin da Allah ya halicce ta a kai. A wajen mu na shiga usulu samiyyati ya zo kuma ta samu gaurin zai kamar da wannan ta nuna a ɗabi'anta haka ita ma ta zama. Kuma ita kanta ko ado abu ne da manzon Allah ke son shi, dan Allah ya ce da shi wa ya baka fasahir. Manzon Allah da kansa ya ce ba wanda zai shiga aljanna matukar a cikin zuciyar ta kai kwayar zarra na girman kai. Sai sahabbai suka ce wai, sai aiko mu muna son sa riga mai kyau, wando mai kyau, takalmi mai kyau, ya zo nan bayan na girman kai da kenan muna son riga ado. Sai manzon Allah ya ce inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah mai tsafta ne kuma yana son tsafta. Wannan abin da kuke baya cikin abin da ya yi girman kai, yace abin da ake kira da girman kai shine dakar alhaqqi wa zantun na a in gaskiya idan an faɗa mai ta hakkan ka san gaskiya ta kace aiki da yana cikin girman kai, haka kuma yayin da kai kallon rene kuma ka kallon nan ta arene da mijin ka da kai matsayin naki ba kula da mun ce da banki, to wannan yana daga cikin girman kai. Haka nan da Allah sai ya faɗa a sai kana akwai bukatar wato ainihin mutum ya zanto mai tsafta. To yana daga cikin tsafta da ake son tsamaki ta kula da ita, wanda shi ne abin da na farko tsafta. Yana daga cikin tsafta mutumanto mai tsafta wato ta fuskar yawaita wanka a kan kai, in ma yayin da ake zafi ne ya kasance an yi wanka ke biyu babu laifi. Kuma yana daga cikin tsafta ya kasance wato ainihin a rinka yawan gaskiya aske gashin habata, sannan kuma a rinka yawan wato ainihin tsafta wato yin tafarki, duk wannan yana cikin tsafta. Manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ya ce abu guda goma suna cikin sarki, ya ce abu na farko su tare da na zaɓar da Mustafa za mu ga waɗansu sun shafi maza ne kaɗai, waɗansu kuma sun shafi maza da mata. Abu na farko ya ce tsafta shari rage gashin baki, wannan wato yana cikin tsafta kar mutum ya bar gashin baki idan namiji ne yayi yawa ya rinka rage yawansa. Abu na biyu ifa'ul lihiya suka gemu, duk wanda yana cikin tsafta ko yana cikin sarki. Abu na uku aswaki, to kada aswaki ya shafi maza da mata. Idan ce aswaq a larabci shi ne gusar da dattin haƙora, sa'in kayi shi da itace ne, sa'in kayi shi da wani tsumma ne, kayi da ɗan yatsanka ne, kayi da brass ne wanda za a samfari dattin haƙoranka da hanyar mangogi haƙora, duk wannan yana cikin tsafta. Wato lallai mutum ya zanto mai wannan. Idan za kana da abin da za ka kai mangogi haƙora ko miji ya sai mata kullum ya kasance kayi. Kuma abin da ke taimakawa lafiyar haƙori ya kasance sun tsufa da haƙorin ki na yana daga cikin kanka ke haƙorin. Ya kasance Allah kalli idan mutum ya zo kwanciyar barci da daddare yayi mace ta yi wannan kafin ta fita da kan miji ta kanta ta haƙorin ta, kuma ana tashi da ta kuma farkon abin da za a yi kenan. To wannan yana taimakawa matuƙa ƙwarai da gaske. Aswaki sannan abu na gaba yanzu manzo Allah ce iski ta kalma ta ƙaruwa a hanci, ma'ana ta ruwa mutum ya fitar da cikin hancinsa. Abu na gaba ya ce kasal azfar shi ne yanke farki, sannan abu na gaba kuma rasulul barajil shi ne wanke dukkan wata mahaɗa da ke tare da shi, kamar wuya, kamar gwiwar hannu, kamar gwiwar ƙafa, kamar tsakanin ɗan yatsu ɗin nan lokaci na tare da shi ɗan yatsu na hannu ko na ƙafa duk yana so na kawo. Sannan abu na gaba manzon Allah ce wa nafsul ibdi aske hamata, kar mutum ya riga barin gashin hamata jikin sa don yin rini tare da shi, kuma sai ya kasance ana wari. Kuma abu na gaba halqul ana wato aske gashin da ya shafi gaba, kuma Allah kan cikin kowane kwana 40 kamar da wadansu malamai suka nuna. Sannan wanda ka kalla da yawan yin wanka akai akai, akwai wadanda suke da hikima ba inda za su je ɗakin miji ko miji ya sami kuma zarar su yanka ba. Akwai kuma wadanda suke da gida danki lokacin da mijin nan zai iska ya barci sai ya tafi ta madan da wanka ko ado ma duk wannan da ta tafi da auren ta, duk mata wanda take mai yayo za su tsaya duk da yadda su tsara girin su ba za su dace da shi ba. Ta ji cikin wata kuma kafin yi ruda mata riga ta yi ado, dan ta karbi bakoncin ta, ta mawaɗin su ba sa kula da irin wannan. Wannan kuma yana taimakawa. Wannan hadisi da ya zo cikin Muslim, Mus'ab yake cewa Ibn Sa'ida sai yake cewa na manta abin na goma, amma ana jin abin na goma ɗin shi ne kurkure baki. Wato nan gurin ya zana mana guda tara. Yana daga cikin tsafta kuma tsaftar tufafi. Tsaftar tufafi kuma wanki a kan gari tare da goge don an samu dama da kuma tsara wato ainihin gida ɗin da tsaftace ɗaki da tsaftace falo da cikin ɗinki. Har ban taki ya kasance ana tsaftace shi, don wadansu suna da kwanan tashi su bar ban takin su yana wari ko ban takin gudu su yana wari, ko da ba mai aiki da za su yi in kin saba titi su yi da sai ya kasance ana tsaftace ban taki, ko da akwai ayyukan a rinka sawa ko batal idan da hali in ba hali ko kalangar ake sawa zai kasance ya kasa warin da ake damuwa da shi a ban taki. Sannan haka kuma sai da san bar cikin ɗinsu da yanan gizo gizo dan ka danta kina jinki kuma da yanan gizo gizo kuma kin bar tukunya a buɗe. Ko mun mutum jinki kin ajiye shi kuma kin bar shi a gobe ki rufe ba, kin ga yana da zai iya faɗa wa na tsayoyin shi ta wanda zai cutar da ke ko ya cutar da mijinki ko ya cutar da ƴaƴan ki, dole da waɗannan sai ana kula da su. Kuma ya kasance ana kula da tsaftar abinci tun kafin na dafa shi, kuma ana kula da tsaftar kwanuka ɗin kansu. Akwai waɗanda idan aka zo aka ci abinci da kwano aka ajiye shi da za a sake sauraron ka da sai bukatar kwanon ta taso sai a kuma aida wankakken kwano a gida. Sannan za a ja ɗauki bayan an wanke sai a kuma aida wankakken leda ima sai kuma a ja a zakalar guda ɗaya daidai yadda za a yi amfani da shi a wanke. Sai sai ka niko leda ita ga wannan kazanta ce duk mai hikima idan an kammala cin abinci da dare ba ta yadda ta kanta ga cikin ta wanke ta nukan ta ci cikin shi dan a tashi ta ba a bukatun mana, amma ta kanta an bar kwanuka da gaza har gari ya waye ko da ya tare a kai ta ji duk wanda yake da wurin sai cikin da yake da abinci sai ta biya canja yana wayi. To duk wani daga cikin kazanta da wannan kuma ta yi wanda kuma ki jawo ta ga cewa wato irin kin ka ta samu ki ga irin yadda ta dace tattare da magajinsu. Kuma waɗansu kuma ba su iya sanni na ado ba, kuma ado ɗin da ya shafi ado na shi na kanki da kuma ado na ɗaki shi yana daga cikin adon ɗaki, ko ba kayan ɗaki su je da kowane inda ya dace, kowane yana da sa inda ya dace, kar a zo a ga wani abu a wurin da bai dace ba. Sannan da na faɗa a cikin wannan lattas na sa akwai lokacin da mun yi da wani rana na sun yi barci rana ya zo ya kaɗa rigar zai kwanta sai ya ga birni a kan gudu ya rasu da kai mata. Wallahi akwai matan da suke haka, ka ga zanen gidan an shafe shi da man ɗan wake zanen gidanka abin bakin ciki wallahi in ranka ya dubi ko ya ɗaci ba ruwan ta ita tana kan tana ya ɗan sarko shi ba zama ne sai ba kuma ka yi magana ce ya durobin kuma yana rami suka bisa ta ɗanka ne wakin da ya ɗanka ne ita ba ne da ya ɗanka ne ya ɗanka ne ita ga wannan rashin kula ne ko alama bai dace ba a ce kin yi haka. Sai ko ake kasance kin koyi tsari masu da suke da tsari a koyar da duk bayan waɗansu kwanaki ma shi kanta ɗakin ka an tsari in gado da yana ɓangaren gabas a dawo da shi ɓangaren yamma idan kika tafi kamar wata na kake da babba ita wuce ba in ka dabna nan gurin kuma a dawo da shi ne in da dawo da nan a canja shi nan gurin ko ya za a canja wa ɗakin wani yanayi yaren wata yana tashi kuma a tashi sai da mutum ko kake aka tsaya da wata bace ba ne duk abin ya canja gaba daya. Amma su zama in shekara 100 tun da aka kai ka jere tana budurwa in ma shekara 100 za ta yi jeren da yana na a yadda yake san sama kura daga nan kasa kasa mai kawai ake kyaruwa san sama duk abin nan ɗakin ka ya zanto wurin yawan koraye da su ganin wurin su fita nan wurin da sauransu da gizo gizo da waye da sauransu to ko alama wannan bai dace ba. Ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je wani gida ziyara matar gidan ba tare da ta da duniya ba sai manzon Allah ya ganta cikin ado, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ainihin yake tambaya ta me ye ba ado kuma haka, sai suke ce a ya manzon Allah innal mar'atu idza lam tatazayyi li zawjiha salata inda wa karaha ilayha an-nazar wa karaha ilayha an-nazar, yake cewa ai take cewa ai idan ɗa mutu ba ta ado wurin mijinta ai sai mutunci ke rage kuma sai mai gida ya san ya kalle ka duk wannan kuma ta kuma dan sa dai wata rana kuma annabi ya ce da shi na Aisha sai ta mutu ta ado har ta kun zo ga azurfa a hannayenta ta ci a yatinta sai manzo Allah yake tambaye ta wannan bane nake gani sai take cewa sana'atuhumma atazayyin laka ya rasulullah, nayi wannan ne kai bai yi maka addu'a burge ta mu ga Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan kuma sai kuma ganin tunda an bada yana tare kuma an hayi ba komai da sai ya dogo sai abin nan cikin cikin haka ba tsari da sauran. Sannan duk da shi cikin wannan babu ya kasance kin kula da abin da ya shafi salo da ganda ban magan abinci ba ko wanda ko su tafi kuma nauyin abinci ne ya ko da miji ya tayi nauyin kayan abinci daban-daban a ce ya tayi wake ya tayi alkama ya tayi shinkafa ya tayi mai su ne kullum a duniyar Allah su ne za su mata kamar wani mutum ne cikin surutul baqara sai ya ce ta cikin ba yin jiza'i su canza kwakwalwa su ba ta iya taimakawa wajen su canza salon abinci ko yanayin abinci. A kotun da suke koma kowaye inda za a sa muku wasu da shinkafa ta ajiye dan sai gaba na suke maka abincin kala uku yi tuwon ɗan kaɗan wanda za ka cije kana marmari da fito shida sannan kuma ga shinkafa da wake a gaske sannan kuma ga kaza sannan ga wannan shinkafa sai an ɗan sa kabeji a ciki an sa karas a ciki an sa lemu ne haka dai ɗan sayan dabaru ne da sauransu. To sai da cewa idan mutum yana son abinci na farko zai daɗe yana son abinci tunda kala kala ne kuma zai kasu yi tunda abincin ya yi daɗi. Sai kun shi biyu a gida saboda haka kullum idan ya fito yana tunanin wannan ɗakin Allah Allah yake sake dawowa wannan ɗaki idan da shi kaɗai nake ba gida sauransu. To ya ɗan kuma ka lura da wannan ita dai ba ka da ake mata aure an sai mata lambar koyo da miya koyo da miya sai ta kuma shi sakamakon koyon lambar koyo da miya kullum koyo za a shiga da miya. Da haka kansa dai tana da matuƙar muhimmanci kuma yana daga cikin tsafta a amfani da turare ko na ruwa da ko man shafawa mai ƙarfi da sabulu wanda yake mai ƙarfi duk samu suke amfani da shi. Ta kama idan kada ya kasance kafar ki tana sauki musamman ana sanyi wata ba sauki zama har fatan za su. To duk ya kamata wannan masu ta kula da wannan ya tabbata cikin hadisi manzon Allah yake cewa cikin dukkan dangin kayan duniyar ku abubu ne ya fi kayatar da ni in ji manzon Allah. Cikin dukkan abin da yake duniyar ku al'amuran duniya abu zuni ya fi kayatar da ni ko kuma aka kimta min kansu a da na farko matasaliha min mu mata da ni in ji manzon Allah yake abu na zuni sai turare yake in ka ɗaya da wannan duk a cikin duniya kuma komai ya zama na kula ne da haka duk wanda Allah ya arzuta matasaliha ta gari kuma tana tsafta to Allah ya zama gashi arzikin duniya. Saboda haka wannan yana da kyau a kula da shi mafita ƙwarai da gaske mu duba kuma irin yadda manzon Allah ke koyawa mutum hatta tana cikin kwanakin al'ada yake cewa idan jinin ki ya yanke ga yadda zaki jiga mai ya yanke ki sanya auduga a wajen idan biki bi komai mun tuni jinin ya yanke sannan kuma ya haka auduga da zaki sa kuma ya kasance akwai turare a jiki saboda jinin da ke fitowa wani lokaci shakin ka baya da zaɓi ma'ana duk wani wani abu ne annabi ke koyawa mata wanda da yawa daga cikin mata kuma ba sa kula da wannan. Sannan kuma manzon Allah da kansa har yake nuna mana akwai turaren ma na maza daban kuma na mata daban wannan cikin nufin hadisi ya zo ga shi ma mun zo gaban ku da kanmu yake cewa tubur rijal ma zahara ruhuhu wa khafiya lawnu shi turare na maza shine wanda kansan ake ji amma ba a ganin launin sa jikin tufafi yake wa tubur nisa ma zahara lawnuhu wa khafiya ruhuhu yake shi kuma turare na mata shine wanda launin sa na bayyana jikin tufafi amma kansan ba mai karfi bane ba daga nesa ake jin sa ba sai an zo kusa a ji haka manzo Allah ke koyawa saboda inda da nesa ana jin shi karfin sa yayi yawa in ka kara mutum ya kusa sai da nesa wani ma sai har zama ka ciwon kai da haka sai ku san irin tunanin da zaki amfani da shi irin wanda sai an zo kusa da shi an san tana za a ji kansan sa kenan. To lokacin idan mutum ya zo yana jin kansan sa ko baya sai ya bari wajen kenan to amma inda da nesa ana jin sa ya jafin nan to ko ba a san shi ko kusa kenan duk wannan ga kuma dan Allah ya bayyana ta cikin hadisi ne ya turbi kuma hadisi ne wanda yake sahihi amma wajen ado muke so mu ce da cewa ko nau'i na adam da ya halitta ya da kamar masu jinke gidan ido wannan manzon Allah ya lanta cikin hadisi ba a gyara gidan ido ko a aske ta dinnan sannan kuma waɗanda suke barin tarki zako zako wannan kun ji hadisi manzon Allah ce lalle a yake a wato tarki ko na mai ko na dama sannan kuma waɗanda suke zuwa a tantare haƙorin su a gyara wani sai sun yi shirya ko ba su da ita wannan ma manzon Allah ya lanta su cikin hadisi haka waɗanda suke zuwa su ko za su kai su ƙara dan a gansu da gashin kai da yawa na gogi ba na sunan rufi sabi da lahu ba shi na dun manzon Allah ya haramta daga da su kiyaye wa wannan abu na biyu a wannan babu bayan kanta sai an fitta kulaliya ta tafki wato mutum wanda mai cin gashin kanta ta fitta tunani akwai matar da ta girma a maharin yarinyar da ta a ɗakin miji amma saboda ta zo ɗayan tuzo gidansa kamar a zafi na mafisa ko mai ba ta iya yanke wani al'amari sai ta faɗa wa mahaifiyarta ko ta faɗa wa kawarta akwai wanda ba ta iya komai a ɗakin miji sai kawai sun mata imla'i sun mata sufta kaza za ki a yi mata huɗuba ko kaza za ki ko sai ta kafa ta zo abin da sai mata huɗuba ko ita ce ta ga sai ta rage ta gajiya kuma take ganin yau da haka ita ce za ta faɗa mata komai za ta yi. Namiji ba ya san mace da ba ta da ƙirƙi.